Manunia.
A gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari barista Solomon Dalon ya ce tsatsara tsarin tsaga tsakanin al'umma da bambanta bambancin addini tsakanin waɗanda ake mulka alama ce ta lalacewar shugabanci.
Yan Najeriya ya kamata su fahimta cewa duk wani shugaba wanda yake rura wutan bambance-bambance baya kaunan wannan kasan.
Ashe dai gaske ne an yi yunkurin saye kujerar Honorable Musa Lawal Jakuran da ya kada kakaki Masar dokokin jihar Yobe saboda kawai ana kallon kamar yana cikin talauci.
Eh gaskiya ne farko an taya ni zanera miliyan 18 a martani da nemi su nace na farko da ni wannan abin amana aka bani.
Shi kuwa sanata Abdullahi Ibrahim gobir daddale dalla dallan dalilan dadawa kasafin kudin bara wa'adi yana mai cewa an haka ne kawai dan tabbatar da adalci.
Madina abin da ya samu kai haka shine saboda halin da ake ciki yanzu akwai wurare da yawa waɗanda gaskiya manyan ayyuka ba a gama su ba.
Maganar yaki da tanki rashawa kuwa Farfesa Usman Muhammad ne ya ce ba da ba'a sun bayyana dukiyar da shugabanni suka mallaka fana da matukar mahimmanci.
Saboda a san addarorinka da kudadenka na banki da duk abin da ka mallaka, sannan kuma da basussuka da ake binka wajibi ne ka bayar ma code of conduct. Saboda akasarin mutane a kasan ba gaskiyan suke so ba.
Waɗannan fasomin taumaka taso cikin tarin muryoyin da za ku ci wannan shiri na Manunia. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk safiyar Juma'a da zaran kun tashi daga bacci. Shiri na 112 cikin jerin shirin manuniyan da ke baje bayanan bayyana gaskiya cikin azanci. Mai yiwuwa azancin kuma ya sa tsohon ministan wasanni a gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari barista Solomon Dalon ya ce takuntan kintan karta kular juna tsakanin 'yan siyasa ya saka sakar bambancin addini da bangare.
Bana an gama zabuka lafiya amma da sauran kura baya koke koke da suka bi bayan zabe tun da raba kaunan mutane salin nan irin kalmomi da ke fita a bakunan shugabane na siyasa bai nuna cewa sun fahimci halin da kasar na ciki ba. Bambancin addini wanda muka bar daga baya yanzu yan siyasa sun je sun rungume ta sun kawo ta cikin siyasa. A yau nan kowane wayewan gari zaka ji kalmomin batanci daga bakunan waɗanda ya kamata su zama shugabanni. Mun yi tur da wannan halaye na shugabanni wanda suke raba kaunan na Najeriya. Yan Najeriya ya kamata su fahimta cewa duk wani shugaba wanda yake rura wutan bambance-bambance baya kaunan wannan kasan. A karshe muna kira ga yan Najeriya da cewa duk rigingimu da koke-koke na zabubukan da aka yi a bi matakan doka, kada a rura wutan fitina da rigima wanda zai kai mu inda ba mu yi tsammanin fitowa da sauki ba.
Tun bayan bayyana Honorable Lawal Majakura matsayin wanda ya kada kakaki Masar dokokin jihar Yobe wasu ke cewa an yi yunkurin yi mai kaci baka ci ba baka ci baka ci. Tuni ma dai sabon dan majalisar da danyen matashi ne ya ce ganin yadda ya dinga yawo a kafa yana yakin neman zaɓe ya sa wasu suka dinga labta mai habaici.
An haife ni 1st January 1990 ina sa kasuwan kifi ta gagare ina kamawa in sayar. Na yi takara da tikita na Yobe State House of Assembly karkashin jam'iyyar PDP.
Ana ganin cewa wannan mutumin kakakin majalisa ne ga karfin gwamnati ga kuɗi duk wanda bai girki zaka ba
bai ba shi doro ba ai yanzu al'umma sun gane ba jami'a ake ba mutum ake ina yawo a kafa na tafi na je na dawo ma ana ganin abin kamar wasan yara ne.
To kamar an ce an maka ta yin kuɗi.
Eh gaskiya ne an da farko an taya ni zanera miliyan 18 a martani da nemi su nace na farko da ni amana aka bani har su kai selecting dina a cikin mutane 1000 aka ce ka zo kai wannan abin nace ba zan iya cin amana ba ni ban fito dan kuɗi ba.
Misali kamar da mota ce ne kai yakin neman zabe kuma wace irin mota kake hawa?
Na fara kafa wani daga Jigawa ya bani mashin wani daga cikin guru ya zo ya bani gokka daga baya wani dan takarar gwamnatin mu ya zo ya bani gautan mota jeep da mota daya na yi amfani.
Shi kuwa sanata Abdullahi Ibrahim gobir tabbatarwa da duniya ya ce ai dole ne kawai ya samu sa ta kara wa kasafin kuɗin bara wa'adi don gudun kada a yi wa manyan ayyukan wannan ƙasa ha'inci.
Madina abin da ya samu kai haka shine saboda a halin da ake ciki yanzu akwai wurare da yawa waɗanda da gaskiya manyan ayyuka ba a gama su ba tun da ba a gama su ba tun da amhanin budget shi yasa muka ga cewa ya dace a yi extending a ƙara lokaci a ci gaba da implementing shi har a gama
to ai da ma can kun ƙara lokaci zuwa watan uku so kuma yanzu kuka take ƙara wasu watan ne uku
lokaci har a gama ne ba ne gudu a bi a hankali sai a ci da wannan budget din na
shekara
2023 da kuma 2022 a gama duka
a aiwatar da su tare
dole tun da shi wani gana budget an riga an sani na shi wani tulo so an ka ci gaba da wannan aka zo kuma aka ɗauko wannan na 22 wanda ba a gama shi ma sai a ida mun sha da an kammala abubuwan da za su kun ɗan abin da ya rage musu baya da rashi ba amma dai yana da kyau a ida a gama shi don kai a zo a watsar da shi kuma zan cewa muna da wurare daban-daban waɗanda ayyukan da daidai a gama ba a gama
ba. Mene ne tsoron ku zuciyar gudu ganin cewa ai daga gwamnati zuwa gwamnati ci gaba ake me ya tsoron ku da ya sa kuka ce a ƙara wa'adin amfani da wannan kasafin kuɗin kuna ganin cewa ayyukan ba za a yi su bane ko
shi muke gudu kuma abin da ake gudu tun can dama ana da abandon projects da yawa da sama to in ba a yi ba ƙarshen da su ma waɗannan su zama abandon projects
a ka'ida duk wani dan siyasa da aka zaba sai ya bayyana dukiyar da ya danne kafin ya dafa madafi ko haka kuma idan ya kammala zai bayyana dan kada ya shiga cikin harkar cin hanci sai da kuma duk da wannan farfesa Usman Muhammad din da ya kware a harkar siyasa ta kasa da kasa ya bayyana bankaurar bangaje wannan tsarin da yace a Najeriya dai akwai dokoki ne amma dai a gaskiyar magana babu hukunci
shi bayyana kadarori kafin ka shiga office yana da tasiri domin yana cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ya zama wajibi a yi saboda a san addarorinka da kudadenka na banki da duk abin da ka mallaka sannan kuma da basussuka da ake binka wajibi ne ka bayar ma code of conduct saboda akasarin mutane a kasan ba gaskiyan suke so ba kuma rashawan suke so to haka Allah yake dauko shugabanni yana durawa a kansu amma idan aka samu mutane tsayayyu sannan ba za a ci kudin su ba sai dai a gina musu asibitoci a inganta musu rayuwansu a inganta musu wurin zaman su to wayannan kudin fa ba za su ci ba ko ka ci su sai ka amayo su to saboda haka dabi'unmu shi yake kawo shugabannin ba wai dokan ba doka kan tana nan amma ba dokan ake bi ba
me yiwa kuma wannan yasa Dr. Faruk BB Faruk na Jami'ar Abuja yace ai kwanton kwace dukiyar kasa yantse cikin jinin wasu ƴan Najeriya shi yasa masu gaskiya kasar ma ake musu kallon gida danci
a wannan dai tsari da ake yi na a ce a bada wani kadararka da lokacin da ka soma aiki da lokacin da baka soma ba da duk ma wasu tsarika da yawa da ake yi shugaban kasa yace zai zo ya kira rashawa ya zo ki gama karuwa ta da sauransu wato ita rashawa tarbiyyar da Najeriya ake a kanta shi yasa zaki ga yanzu director minister gwamna kowai ganimar yake nema ba ma albashin ba idan ba a samu ta karba direct ba a cikin gwamnati a sata ta gurin yan kwangila ko a kwashi kayan gwamnati a sayar sai ya zama na cewa idan mutum ya bar aiki yana tsoron ba zai ci gaba da rayuwa ta ganima ba sai ya rinka kwasan abin da zai ajiye dan wannan ganima saboda haka duk maganar wai dole ne ka faɗi me kake da shi kafin ka shiga aikin kuma dole ne ka faɗi me ka fita da shi kafin ka fita aikin yana da kyau amma yanda za a yi a tabbatar cewa baka kwashi kuma ganimar gwamnatin da ka hauka nema ba babu wani abu na wato muhimmi da yake akai saboda tunanin ma wanda aka sa su kama shi ma wannan tunanin ne na su ma ganima su ne
iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mu sanar dukkanin masu da tifin dafe madafin iko cewa su ma fa suna dab da dafa rayuwar kadai ce domin kuwa daga juma'ar nan ma saura kwanaki 52 ne kacal su yi sallamar sakin kudirin da dama saboda su ne wasu suke musu fadanci kuma madadin dukkan waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama ku musamman dai Hassan Maina kaina babban binin tare Abuja da kuma maman manuniya Madina Daudan da kai daudanar dawo da miliyoyin da ke kara wannan shiri na manuniya inganci ni Italo Ikara da kai sai an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu cikin sabon shirin na manuniya